Sa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 60-25 da kuma 16. A jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM, Niya da kuma tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. Za a kuma iya kama mu a Alpha Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yau Asabar, yau Lahadi 6 ga watan Janairun shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki da kanan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai.
Mai bayar da shawara na ƙasa kan harkokin tsaro na gwamnatin shugaba Donald Trump ya ce Amurka ba za ta janye sojojinta haka kwatsam daga Syria ba. Ana ci gaba da tattaunawa tsakanin fadar shugaban Amurka da Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka kan matsalar rufe wasu ma'aikatan gwamnatin tarayya. Sannan jami'ai a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo sun ce za a jinkirta bayyana sakamakon zaben shugaban ƙasa har sai wani lokaci cikin wannan satin.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa 'yan gudun hijira na kokawa a jihar Barnan, Najeriya.
Dan Allah a taimaka mana, ko ba a ba mu kore ba a gyara mana kasar mu koma dan darajar manzon Allah.
Za kuma ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammad Buhari ya shawarci waɗanda za su wakilci kasar a musabakar Alkur'ani na duniya. Sannan muna tafe da rahoto daga jamhuriyar Niger, inda jam'iyyar CDS Rahama ta yi shagulgula. Daga bisani Hafiz Baballe zai gabatar muku da shirinsa na idan kwaya ta narke fa. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum, mai saurare ga labaran. Mai bayar da shawara na ƙasa kan harkokin tsaro na gwamnatin shugaba Donald Trump ya ce Amurka ba za ta janye sojojinta haka kwatsam daga Syria ba. John Bolton a yau dinnan Lahadi a yayin wata ziyara a Isra'ila ya ce janyewar da sojojin Amurka za su yi za ta ta'allaka ne kan irin nasarar da aka yi kan ƙungiyar ta'addancin ISIS. Bolton ya ce Trump na son ganin an yi kace-kace da ISIS. Mai bayar da shawara na ƙasa kan harkokin tsaron ya kuma ce Amurka na buƙatar tabbaci daga Turkiyya kan kare lafiyar mayakan Kurdawa da suka bada haɗin kai da Amurka kafin Amurkar ta janye. Trump ya fuskanci suka matuƙa bayan da ya bayar da sanarwar shirin ficewar sojojin Amurka daga Syria wadda da a cikin 'yan makonni kawai za a yi. Fadar shugaban Amurka ta White House da manyan hadiman 'yan majalisar dokokin tarayyar Amurka za su sake ganawa a yau dinnan Lahadi a ci gaba da tattaunawa kan hanyoyin kawo ƙarshen rufe wasu ma'aikatan gwamnatin tarayya wanda ya shafi dubban ma'aikatan gwamnatin tarayya tare kuma da kawo cikas ta fannoni daban-daban ga Amurkawa. An shiga mako na uku da rufe ma'aikatan. Musabbabin takaddamar rufe ma'aikatan dai shine tsaron kan iyaka. Shugaba Trump ya tsaya kai da fata sai an ba da dala biliyan 5 da kusan rabi don gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico saboda hana bakin haure kwararowa cikin Amurka ba bisa ka'ida ba. To amma 'yan majalisar dokokin tarayya na Amurka na jam'iyyar Democrat sun sha alwashin hana shugaba Trump duk wani kuɗi don gina katangar. Shugabar majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi ta bayyana katangar da rashin imani. Jami'ai a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo sun ce za a jinkirta bayyana sakamakon zaben shugaban ƙasa har wani lokaci cikin wannan satin. Hukumar zaben ƙasar tana wata ganawa a yau ɗin da Lahadi kan batun jinkirta bayyana sakamakon zaben. Shugaban hukumar zaben Congo Sini Koloni Nanga ya ce ba wani yadda za a yi a bayyana sakamako a yau ɗin da Lahadi. Muna samun ci gaba to amma ba mu kammala komai ba tukunna. Nanga ya ce hukumar zaben ta tattara kashi 47 cikin 100 na akwatunan zabe daga runhuna daban-daban a fadin kasar, wadda wato duk da haka dai ba za a samu kammalawa ba saboda babu kyawawan hanyoyi na sufuri a kasar. To karfa a shafa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Wata tawagar bangaren cinikayyar Amurka ta isa birnin Beijing na kasar China. Tawagar ta je China ne don tattaunawa ta tsawon kwanaki 2, wadda za a fara gobe Litinin, inda za a mai da hankali kan yadda za a aiwatar da yarjejeniyar da aka cimma tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban China Xi Jinping ta dakatar da sakawa juna harajin ramuwar gayya. Ranar 1 ga watan jiya na Disamba, shugabannin biyu sun amince su kammala tattaunawa kan matsalar sace-sacen fasaha da basira da kuma sauran sace-sace ta hanyar intanet cikin kwanaki 90, tare kuma da tsaida duk wani harajin ramuwar gayya da akan yi kan juna. Jami'an Amurka sun ce muddin tattaunawar ta kasa cimma sakamako mai gamsarwa, to Amurka fa za ta kakaba harajin biliyan 200 kan kayayyakin China, wato daga kashi 10 cikin 100 zuwa kashi 25 cikin 100. Jami'ai a Masar sun ce wani dan sanda ya mutu yayin da yake kokarin kwance wani bom wanda aka dana daura da wata majami'a dake bayan garin Al-Ahira babban birnin kasar. Hukumomi sun ce wasu yan sanda kuma akalla 2 sun samu raunuka a wannan fashewa ta jiya Asabar. Kafar labarai ta Reuters ta ce an bankado bom din ne cikin wata jakarda da aka ajiye kan wani rufin gini. Wannan na faruwa ne a daidai lokacin da kubdawa Kirista na Masar ke shirin Kirsimetinsu a gobe Litinin. Nan take dai babu wanda ya dau alhakin wannan al'amarin. To sai dai kungiyar ISIS ta sha ikirarin kai harhare kan Kiristan kasar Masar din.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. A Najeriya, wasu 'yan gudun hijira daga garuruwan Dora, Baga da Bundura da ke jihar Borno suna kokawa kan a taimaka musu ko kuma akalla a tabbatar da yanayin da za su iya komawa garuruwansu da 'yan gudun Boko Haram suka mamaye. Wakilin muryar Amurka Haruna Daudabiyu ya aiko mana da cikakken rahoton.
Mutanen Dora wannan, mutanen Baga, mutanen Bundura wannan, gabaki ɗayan mu walakanta, gabaki ɗayan mu bamu da kwanciyar hankali, har azalma bamu da kwanciyar hankali, saboda muna cikin takura, muna rata sojoji ko muna rata 'yan Boko Haram, dukkan su babu samu ragowar ko ɗaya ba daga ciki. Dan Allah a taimaka muna, ko ba a bamu ko ba a gyara muna kasar mu koma dan darajar manzon Allah. Gwamnati ta taimaka mana, Jannabi har ya taimaka muna, har gobe muna bayan shi, mun sani ana cutar shi ne, mun sani.
Maryam Umar kenan, wata rugudin hijira daga Doron Baga da kuma na iske ta garin Manguno sakamakon ta kansu da yan gungiyar Boko Haram suka yi daga wasu garuruwa da ke arewacin Borno ke kira ga shugabanni don kawo musu ɗauki game da halin da suka shiga. Na tarda Maryam Umar ne tare da wasu mata da ƙananan yara da daman gaske suna kwance a filin Allah Ta'ala a cikin wannan gari na Manguno a lokacin da muka yi tattaki tun daga garin Maiduguri zuwa garin Manguno. Nan ganewa idanunmu zahirin abin da ke faruwa kan wannan batu na sake kwace wasu garuruwa da ke arewacin Borno da aka ce yan gungiyar Boko Haram din sun yi, yayin da rundunar sojan ke ƙaretawa. Sai dai a iya cewa buri yayi kama da mutum ganin yadda waɗannan mutane ke ci gaba da fitowa daga garuruwansu, yayin da wasu kan kwashe kwanaki 2, wasu kuma kwanaki 3 don neman mafaka a wasu garuruwan na daban, wanda mafi yawansu kun yada zango a garin nan Manguno. Wannan mata dai take tare da 'ya'yanta su 8, dukkaninsu suna kwance ne a fili a kuma daidai lokacin da ake zabga dari. Tana yin bayani ne tana sharan kwalla. Na kuma zanta da wasu mutanen da na tarda a filin Allah Ta'ala kamar haka.
Sunana Abubakar Abdullahi. Daga Baga ka zo kai ba?
Gashi
na ganka a cikin garin Manguno, shi ka shigo
insha Allah. Allah jiya ne
sai ga shigo Manguno daga
Allah da sabu na zo mai gida daga can
daga mutun daga
batun daga
kilometer nawa ne daga Baga zuwa Manguno?
Zai kai kilometer ko 80 dai zai kai.
Kwana nawa kana tafiya?
Kwana na biyu na tafiya da yara da mata.
Yaran ka nawa?
Yara na sun kai 10.
Duk kuma ka samu shigowar su?
Eh, da kyar mata dai a Bairo na dorota.
Me yasa? Me
tana da ciki, tana da juna biyu.
da bara ka dinga turo
ta da gairu maka dinga turo ta daga
to ya baga yake ne
ba zan ba da hadi fa ba koma a cikin ma'aikata ne kawai mai mutanen jeje ne kawai a ciki
su yan boko haram
yan boko haram din ba
to ana tabbatun cewa kamar sojoji sun yi rike da baga ba yan boko haram ba
ba haka bane ba haka bane tsakani da Allah jiya na baro baga yan boko haram ne a cikin ba
lokacin da kuke ka zo na kusan kwana biyar ko shida kenan kuna tare da su a cikin ba
to
me suke ce muku
wato a yadda suke ce mu mu din da suna cewa mu mu zauna mu kuma saboda ba sojoji ai ba za mu zauna ba ba yana ba bai ma fito
yi magana da shi
eh nas ga Suleiman yanzu
Suleiman ya kake wa alaikum salam Suleiman wa sunanka
Suleiman Abdullahi
eh taru ka zo da mahaifinka cikin garin Manguna ko
sosai ma
taru ka shigo jiya
tare muka zo jiya
eh to yayin yin tafiya kuka tadda wannan daji
da kuma tafiyan nan mun wahala dan saboda tafiyar da race muka yi gashi muna tare da yara kuma gashi matar mahaifin na wada tana tare da juna na wata shida ta wahala sosai dan saboda abero ma muka zo da ita
kwana nawa kuke kuna tafiyan nan
kwana mu biyu
kwana biyu tafiyan dare yanzu kuke yi
kuma hakan ma ba
ka tafi abincin da kuke samu ban cewa daji kuka ratsa
abincin magana samu abinci babu sai ku rike ruwa haka kun kuka jaru gan fulani za su taimaka muku da nono wasu ma su ce muku babu
shi ma dai gurnan jihar Borno Honorable Kashim Shatima ya ziyarci garin na Manguno inda ya ranta waɗanda wannan iftila'i ya shafa ya kuma miƙa musu kayan kin tallafin abinci
a mun je ne mu ba mutane mu hakuri bisa ga masifa da ta fado mana kuma mu ga wani matakai za mu dauka mu kare mutuncin su bisa abinda muka gani man sake niyyar a gidaje 2000 a Manguno kazan a cikin Manguno kadai akwai mutane kusan 250 kuma kaga yanayin da suke ciki dole a tallafa musu kuma za mu rasa wajen kwana tashin gobe kiyama don mutane suna cikin sananin rashi da kuma kaga yanayin inda gidajen da suke wasu ma a layi suke kwana kuma dai ya kamata mu ji tsoron Allah mu tallafa musu ba mu dauki matakan tsaro su Lingar su Burnari su Burmari su Asaduk sun tashi to muna so ne mu hada gwiwa da sojoji da police da civilian JTF da maharba mu ga cewa mutane sun koma asalinsu sun koma kauyukansu kuma insha Allah za mu yi gurgurdan karfinmu mu ga cewa mun gina gidajensu
sai dai na fuskanci wasu sabon al'amura akan hanyar mu na zuwa Manguno inda na fahimci cewa an samu karuwar tashin wasu garuruwa da kuma ficewa daga garuruwan da jami'an sojan suka yi ganin cewa akan garin funan su ba tare da jami'in soja ko da guda ba wanda hakan ke sa waɗannan mutane su masu tare nasu su fice Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
zauna a lafiya to kungiya da malamin lafiya shine cigaban
to a gaida Haruna Dauda biyu Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya buƙaci waɗanda za su wakilci ƙasar a musabaƙar Alƙur'ani mai tsarki na duniya wanda za a yi a ƙasar Saudiya cikin wannan shekarar da su tabbatar sun yi koyi da koyarwa addinin Musulunci na haɗin kai tsakanin dukkan 'yan adam da kuma kyawawan ɗabi'u. Wakilin muryar Amurka Abdulwahab Muhammad ya aiko mana da rahoton.
Da yake gabatar da jawabin shugaba Muhammadu Buhari, ministan muhalli a Najeriya Suleiman Hassan Zarma ya fara ne da miƙa godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan ya ce a yayin da nake miƙa saƙon taya murna ga dukkan waɗanda suka fafata a musabaƙar, ina kira gare ku da ku tabbatar kun yi koyi da koyarwar addinin Musulunci. Haɗin kai a tsakanin dukkan 'yan adam da kuma kyakkyawan ɗabi'a.
Mr. President, to deliver this address.
Sannan ya ce ina sake kira don tabbatar da cewa an gudanar da mu'amalloli cikin kwanciyar hankali don tabbatar da hada-hadar zaɓe cikin walwala da kuma zaman lafiya. A nasa jawabin shugaban jami'ar Usman Danfodio da ke Sokoto, Farfesa Abdullahi Abdul Zuru ya yi bayanin makasudin shi da musabakar da cewa hanya ce ta kulla abota a tsakanin 'yan ƙasa.
Wannan gasa dama an shirya shi ne saboda na ɗaya Allah wannan kanasu zai tunasar da mu bisa ga duka abu ɗayan da ya kamata mu yi domin mu kusanci shi Ubangiji. Kuma irin wannan da kaga an taru kaga jihohi guda 34 sun zo. Me yawa wannan yake nunawa shi ne mutane daga bangaren duka bangaren Najeriya duk sun zo nan za a zamu abotaka za a san juna za a fahimci juna.
Mai masaukin baki gwamnan jihar Gombe Alhaji Ibrahim Hassan Dankwambo ya yi fatan Allah ya karbi badunmu sannan ya ci gaba da cewa
muna fata da karatu da aka yi da duk ayyuka da aka yi na ibada Ubangijin Allah ya karba. Kuma a gwamnatance kamar yadda na faɗa muna shirya kowane lokaci domin mu tallafa wa irin wannan aikin. Ita kuma wannan yata da ta zo ta yi karatu da ya burge. Ina so in ƙara ba ta gudumawa na naira miliyan ɗaya.
A ƙarshen musabakar waɗanda suka zamo gwarzaye a ɓangaren maza akwai Tijjani Muhammad ɗan Baba daga jihar Yobe, sai kuma Zainab Muhammad Faris daga jihar Adamawa a ɓangaren mata. Ga abin da suke cewa da kuma ƙudurinsu na ganin sun yi nasara a musabakar Qur'ani na duniya wanda za a gudanar a ƙasar Saudiya a cikin wannan shekarar.
Mai abu na farko shine ina matukar yi Ubangiji godiya ta yadda ya bani nasara, kuma zan fara shiri na gaske da kuma zage wuya in ga cewa in Allah da kamar yadda na zamto dalibi na farko da ya fara kawo wa jaha ta Yobe wannan gwarzon shekara, ina so in zamto dalibi na biyu wanda zai kawo Najeriya gwarzo a duniya baki da insha Allah.
A gaskiya ina cikin farin ciki sosai, farin cikin da ba zai iya misaltuwa ba. Kuma insha Allah zan yi kokari ko ta yaya da taimakon Ubangiji zan yi kokari ga na fitar da ƙasa ta kunya, kuma na fitar da wayanda suka taimaka mini kunya su ma insha Allah.
Allahu la
Muhammad Wira Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To a gaida Abdulwahab Muhammad. A jamhuriyar Niger kuma, a yayin da jiya Asabar jam'iyyar CDS Rahama ke shagulgulan cika shekaru 27 da kafuwarta, shugabannin jam'iyyar sun kudura aniyar mayar da ita a matsayinta na fil azal don ganin ta yi gogayyar neman mulkin kasar da manyan jam'iyyun kasar a zaɓuɓɓukan 2021. Wakilin murya Amurka da Ayamai Sulamomin Barma ya aika mana da rahoton.
Cikin yanayin rarrabuwar kawuna, magoya bayan CDS Rahama suka gudanar da shagulgullan cikar wannan jam'iyya shekaru 27 da kafuwa sakamakon rikicin da ke ci gaba da ƙara ta'azzara tsakanin wasu shugabanninta akan maganar cancantar shugabanci. Bangaren Metro Madugubu Bakar a wata sanarwar da ya fitar ya nuna damuwa a game da halin tagayyarar da wannan jam'iyya ta tsinci kanta ciki, kamar yadda za a ji daga bakin mataimakin shugaban jam'iyya Dr. Saidu Umaru.
Parti sabon kai ya zo ya samu shugabanci na ƙasa da diptai 22 ko da 3 ga wannan lokaci, kaga a kwana a tashi duk shekara 4 ko 5 na bayan wannan ɗan an kai election sai kaga abu ya rage, ka haye kai yau diptai 3 ɗaya ne ke ga CDS Rahama. Ai ka san akwai abun bakin ciki, tilas irin wannan abun ya faru in babu adalci.
Bangaren Abdulabo wanne ya shirya nasa bikin na daban ya alakanta koma bayan jam'iyyar ta CDS da abin da ya kira rashin haƙurin wasu abokan tafiya, kamar yadda Abdu Amani ke gaya wa manema labarai.
Parti yana ta taɓarɓarewa saboda rashin haƙurin wasu da halaye wasu wanda muke aikatawa wanda ke sa marasa haƙuri su yi ta tafar parti. Wannan shi yasa muka ce ya kamata mu tsaya mu yi nazari mu ga ya za mu mutuwa kan matsalolin da ke raba kawunanmu.
Usoshin CDS na sassan ƙasa sun sha alwashin samar da hanyoyin warware rigingimin da ke dabaibaye wannan jam'iyya.
Sunana Isa Musa, ni president ne na CDS Rahama jihar Bure. Insha Allah daga wannan gamin za mu ɗauki matakin daidaita duk wani kurakure da muka samu. Dama rashin sani ne, Hausawa suka ce rashin sani ya hidari duhu. Akwai mutanen da muka ɗauki jam'iyya muka yi neman meka musu, amma sai muka fuskanci cewa su ba mutane ba ne masu son wannan jam'iyyar, mutane ne watakila 'yan kasuwa.
To amma a nasu ɓangare matan Rahama irin su madam Warku Rakiya Mai Daji na ganin dole ne magabatan jam'iyya su canza hali.
Mu matsayin mu na mata za mu ga haɗa kanmu don saboda wanga jam'iyyar ta farfaɗo, saboda in ana danniya abu bai ci gaba. Yau danniya ce ta kai mu yau.
Tuni matasa suka bullo da wata dubarar tayar da takwarorinsu daga bacci, in ji Ila Musa shugaban matasan CDS Rahama yankin Doso.
Kamar yanzu muka ɗauki fannin harkar resources, mun kire group da yawa da yawa wanda muke sa duka matasa na CDS Rahama suke cikin Niger wanda har suke wani ƙetare, saboda mu zan mu rinka samun labari junanmu ko mu rinka sanin menene ake na ana ta yi me kamata mu dauka, don muna son mu yi kokari mu gani Rahama nan ta ƙara sake sunanta wanda aka sani nata da.
Wannan kace nace jam'iyyar CDS Rahama na gudana ne a wani lokacin da ya rage shekara daya a gudanar da zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi.
Duk ɗan CDS wanda yayi zuciya ko wanda aka kora yau ya komo mu gama ƙarhi mu kama fartinga da kyau saboda iko muke so ba ya zama na kullun muke biya ba muna hwata mu ma a ce gobe ana biye da mu
eh ba wani abu ne ba inda kana jin kari kana nan wani abu in kaga abin ba shi ma baka samu ba sai kai naka samu farti ko kuma ka zaka asasanta a baka wurin da Allah ya kaddara a baka
Sule Mummuni Barma muyar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mummuni Barma. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu ya ce karfe 10:20 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin. Idan kwaya ta narke fa wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke jagoranta. A cikin shirin idan kwaya ta narke fa na wannan makon za mu ji tattaunawa ta musamman game da matsalar shaye-shaye da kuma bangar siyasa. Kwararru a fannin yaki da masu mu'amala da miyagun kwayoyi sun bayyana cewa lokacin zaɓe lokaci ne da matasa suka fi amfani da ababen samaye musamman waɗanda ake ɗibansu a matsayin 'yan bangar siyasa. Yayin da Najeriya ke shirye-shiryen gudanar da zaɓe a wata mai kamawa, masu kula da lamura na ganin akwai buƙatar ɗaukan matakan magance wannan matsalar. Batun da wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Babangida Jibril ya tattauna kenan da masu ruwa da tsaki a cikin al'umma. Ga kuma abin da suke cewa
hanyoyin da za a bi gaskiya gwamnati ta maganin waɗannan abubuwa yanda zaben nan ya karanto shine a yi kokari a ba wa matasa abubuwan da za su sa su samu abubuwan yi da ba zai sa su kai ga shaye-shaye ba, saboda yawanci in ka bar matashi ba shi da sana'a ba shi da ilimi ba shi da komai abin da zai nema shine me zai sa ya manta da wannan abubuwan. To mantuwar ita ke kawo shaye-shayen. To in mun duba yanzu sai mu ce kaga yanzu kamar maganar zabe ana magana a dauki dalibai yan jami'a su shigo cikin ayyukan zabe wanda in sun yi za a dan ba su wani dan abin ihsani da zai taimake su. To yin haka ga gwamnati zai taimaka mata, saboda matasan nan da suke jami'o'in muna karantar da su yau in sun fita dan sati bi sati uku da za su zauna ba wani abin yi, kaga gwamnati ta fito da wannan aikin za su samu abin da za su yi da zai sa ba za a koma wa'incan shaye-shayen ba wanda dama shi ke kawo hakan.
To malam Lalaye, ka ji bayanin da malam Muhammad Sani yayi, me zaka dora anan musamman mun ganin da ake zargin 'yan siyasa suke amfani da matasan na wajen cusa musu kwayoyin nan idan aka zo zabe domin bangar siyasa?
Wato sai shi maganan da malam Muhammadu Sani yayi sai ya tuno mini da maganan da ake cewa in birana da sata da daddawa na dawari. Da gaske ne miyagun 'yan siyasan nan suke cusa mu yaran nan kayan shaye-shaye. Yanzu hukumar 'yan sanda ma tana tuhuman wani sanata na wani bangare da laifin 'yan banga da yake da su masu kashe-kashen mutane da sare-sare mutane. Kaga in ba da shaye-shaye ba, ba yadda za a yi a ce matashi ya tashi koma wani bangare na wani bangaren wani sanata na wani bangare a ce wai su ba su da wani aiki sai dai tura su ku kashe wancan ku raye wancan dan ina san shi. Kaga ya zama mulki irin na Fir'auna. Kuma sai ya kasance mu cewa ita kasar nan a yanzu ba a gobe ba duk wannan ta'addancin yanzu mu fa ya tattara a arewa ne. To me kawo ta'addancin nan a arewa? Shaye-shaye. Kuma dan ma Allah ya taimake mu da shi shugaban kasa jajirtacce, kuma Allah ya taimake mu da shugaban hukuma na custom din nan yana bakin kokarin shi tsakanin su da su da mutanen NDLE din nan. Kaga kaman taragai da ake cewa an kama na kayan tramadol din nan a Lagos yana ɗaya daga cikin ya nuna mana cewa shugabancin nan na kasan nan da alaman adalci, tunda akwai har ana iya kama kwaye da ta kai mai wannan yawan miliyoyin kuɗi, har kuma ana iya yin hukunci akan waɗannan kwayoyi. Da ba a gani ma ba a sanin ma an shigo da kwayar balle ma a kama ta, saboda ita gwamnati na da hannu a cikin a sha kwayar. Saboda haka wani bangarori da dayawa na gwamnatoci sun ba da goyon baya, kuma wallahi malam na rantsi babu kafara a tare da wannan al'amari. Da an bar kwayan nan ta bazu a Najeriya, wallahi arewacin Najeriya ne muke da ita. In an raba ta kashi 199 arewacin Najeriya ake saida. Ka duba irin abubuwan da ke faruwa a jihohinmu na nan arewacin Najeriya, wallahi tallahi shaye-shaye ke kawo wannan al'amari. Matan aure sun baci, yan mata sun baci, bare matasa waɗanda suke kallon. In yau yaro ya kai wani matsayi in ba wani ikon Allah ba, wallahi uba bai iya juya shi, saboda ya fito waje ya gurɓata da ƴaƴan banza da ƴaƴan wofi da ƴaƴan iska. Kuma billahi lazi la ilaha illallah, idan gwamnati ba ta tashi tsaye da sanin cewa makarantun nan yanda malaman jami'o'i suke ta koke-koke, makarantun nan yadda malaman polytechnic ke ta koke-koke akan cewa a taimaka musu da kuɗi da zai inganta ilimin nan, to shi ma ilimin in ba an inganta shi ba, ta ina ɗalibin ma zai shigo yi karatu? Shi kuma malamin in ba an ba su wannan tallafi ba, ta ina za su ji daɗi su koyar da waɗannan ɗalibai? To gwamnati sai biris ko in kula. Tun shekara 2007 ake musu alƙawura, gwamnati ta sa ƙafa ta shuri, matasa na son karatun nan, su kuma malaman nan na son koyar wannan. Gwamnati ta sa ƙafa ta shure, bata kula da wannan al'amari abin da ya shafi ilimi ba. Ballantana a san cewa an sani idan aka ba su waɗannan kuɗi aka taimaka musu, wallahi tallahi duk yaron da ya samu ilimi ba shi ba dalilin wani ɗan iska ya gurɓata shi a waje, ko wani wofin sanata, ko wani wofin gwamna, ko wani banza sakaran ɗan takaran shugaban ƙasa ya ce mishi zo ka sha wannan dan ka kashe min wani ka raye wani. Ka gani rashin karatu ne, ba yadda za a yi a ce ƙasa ta zauna babu ilimi. Mai ilimi fa har abada shi yake da rayuwa mai kyau a duniya ga gobe kiyama. To gwamnati ta yi burusko in kula, tun 2007 ake suke ta roko a taimaka musu da kaza, a ba su kaza, a ba su kaza, hatta kai ga an kure su yanzu tunanin su ma jin aikin ba san ranar dawo wasu ba.
Masu sauraro, a nan za mu dasa aya, sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan tattaunawa. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Babangida Jibril da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, da kuma Bonsa Tufa da ya daidaita sautin shirin, ni Muhammad Hafiz Baballake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaice.
To a takaice, mai bayar da shawara na ƙasa kan harkokin tsaro na gwamnatin shugaba Donald Trump ya ce Amurka ba za ta janye sojojinta haka kwatsam daga Siriya ba. Jami'ai a Masar sun ce wani ɗan sanda ya mutu yayin da yake ƙoƙarin kwance wani bom wanda aka ɗana daura da wata majami'a da ke bayan garin Al-Ahira babban birnin ƙasar. Hukumomi sun ce wasu 'yan sanda kuma aƙalla biyu sun samu raunuka a wannan fashewa ta jiya Asabar. Wasu mata biyu sun yi abin tarihi a jihar Kerlana ta kudancin Indiya bayan da suka bugi ƙirji suka shiga wani wuri mafi tsarki na addinin Hindu wanda aka haramta mata 'yan shekaru daga 10 zuwa 50 shiga. Ko da yake sun shiga buya, sun ce su fa ba su jin tsoron duk abin da zai biyo baya. Wata ma'aikaciyar gwamnati ta ce sun yi watsi da zanga-zangar ɗaruruwan mutanen da suka yi ƙoƙarin hana su. Jami'ai a Jamhuriyar Demokaradiyyar Kongo sun ce za su jinkirta bayyana sakamakon zaben shugaban ƙasa har sai wani lokaci cikin wannan satin. Hukumar zaben ƙasar tana wata ganawa a yau ɗin nan Lahadi kan batun jinkirta bayyana sakamakon zaben. Wata tawagar ɓangaren cinikayyar Amurka ta isa birnin Beijing na ƙasar China. Tawagar ta je China ne don tattaunawa ta tsawon kwanaki 2, wadda za a fara a gobe Litini, inda za ta mai da hankali kan yadda za a aiwatar da yarjejeniyar da aka cimma tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban China Xi Jinping ta dakatar da saka ma juna harajin ramuwar gayya.
To masu sauraro, a nan za mu dasa aya, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, sai Bonsa Tufa da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni, da injiniyanmu na yau Nick Ivanov, Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya.
Afrique et Info pour chacun, VOA Afrique.